Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba 3 ga watan Janairun shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19 31 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfil Hashim Gumal. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba masu zanga-zangar kin jinin gwamnatin Iran. Kasar Pakistan ta nuna rashin jin daɗin ta ga zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mata a sakonsa na Twitter. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya maraba da kasashe shida a sabbin mambobin kwamitin waɗanda ba na dindindin ba.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammad Bindo ya ce zai sa kafar wando guda da masu wuta da fitina a cikin jihar.
Naji naga aiji an tura daga Abuja ana bikike wannan karo wallahi na rantsa baka duk mutumin da aka same shi da nu wallahi zamu kama shi ko shi waye ne
a jihar Neje kuma biyo bayan zargi da ake wa sarkin Mina na yunkurin nada ƴaƴansa 33 mukaman hakimai. Gwamnatin jihar Neje ta dakatar da bukin nadin da aka shirye yi a ranar Litini. To ko me yasa
mataki da aka dauka an dauka ne ba son kai bane, an dauka saboda zaman lafiya, saboda jama'a na Mina Emirate da kuma zaman lafiya jihar Neja gabaki da.
Muna kuma dauke da shirin demokradiyya a yau wanda sahabu Imam Aliyu zai gabatar, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakken labaran duniya. Jiya Talata ne shugaban Amurka Donald Trump ya yaba masu zanga-zangar Iran, yana mai cewa da ƙarshe sun dauki mataki akan gwamnatin Tehran maras adalci da gaskiya. Duk kuwa da cewa shugaban Iran ya zargi abokan gabar gwamnatin ƙasar da laifinta da mummunan zanga-zangar kin jinin gwamnati. Trump ya kafe a Twitter cewa dukkan kuɗaɗen da tsohuwar gwamnatin shugaba Barack Obama ta bai wa Iran a cikin wauta a matsayin wani bangare na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 wadda ta kayyade shirin nuclear Iran, kuɗaɗen sun tafi harkar ta'addanci da kuma aljihun wasu mutane ne kawai, Trump ya ce. Mutanen ƙasar ta Iran ba su da isasshen abinci, ga matsalar tashin farashi, ga kuma rashin ƴancin ɗan adam. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce Amurka za ta nemi a kira taron gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya domin tattauna zanga-zangar Iran wadda ta laƙuma ƙalla rayuka 21 cikin kwanaki 6.
Ƙasar Pakistan ta nuna rashin jin daɗinta ga zargin shugaban Amurka Donald Trump ya yi mata a sakonsa na sabuwar shekara ta Twitter. Suna mai cewa ba za a ɗora laifin rashin nasara da aka yi a Afghanistan akan Pakistan ba. Ranar Litini ne Trump ya aika da sakon Twitter da ke cewa Amurka ba ta samu komai ba banda ƙarya da yaudara daga makudan kuɗaɗe a cikin sakarci da ta baiwa Pakistan tallafi sama da dala Amurka biliyan 33 a cikin shekaru 15 da suka gabata domin yaƙi da ta'addanci. Trump ya ce suna baiwa 'yan ta'addan da muke farauta a Afghanistan kariya kuma sun daina taimaka mana, ba za mu ƙara ba. Nan take wannan suka ta Trump ta janyo Allah wadai da kuma martani daga 'yan siyasar Pakistan da masu sharhi. Haka ne ma a daren Litini ma'aikatan harkokin wajen Pakistan ta kira jakadan Amurka a ƙasar don nuna rashin amincewa da kuma neman bayani akan zargin da shugaba Trump ya masu. Jiya Talata ne kuma gwamnatin Pakistan ta mayar da martani a hukumance bayan wani taron gaggawa na kwamitin tsaron ƙasar da aka yi wanda ya haɗa hancin manyan jami'an soja da na farar hula da kuma Prime Minister Saheed Khakan Abbas ya jagoranta.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya maraba da ƙasashe shida sabbin mambobin kwamitin waɗanda ba na dindindin ba. Sabbin shigar su ne ƙasashen Equatorial Guinea da Ivory Coast da Kuwait da Netherlands da Peru da kuma Poland. Waɗannan sabbin ƙasashen shida dai ƙasashen babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya 193 ne suka zaɓe su don yin wa'adin shekaru biyu wanda zai ba su damar takarawa wajen warware batutuwan samar da zaman lafiya da tsaro a duniya. An daga tutocin sabbin kasashen shida a wajen ofishin kwamitin jiya Talata yayin wani biki da aka shirya don yi musu marhabin. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya dai yana da kasashe 15 a kansa, biyar daga cikin su wato China da Faransa da Rasha da Burtaniya da kuma Amurka, duk suna da wakilcin dindindin kuma suna da ikon hawa kujerar naƙikan duk wani abu da basu amince da shi ba.
Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC. Tsananin sanyi da ake a fama da shi a nan Amurka wanda aka ce ya halaka akalla mutane 9 a ƴan makonnin nan ya ci gaba da jefa mutane cikin mawuyacin hali, kuma masana hasashen yanayi na cewar har yanzu ba a ga komai ba tukunna. Jiya Talata ne hukumar hasashen yanayi ta Amurka ta fitar da gargadin yanayin sanyi mai kankara da ta ce zai afkawa har jihohin Amurka 40. Gargadin matsanancin sanyin za ta kasance ne har zuwa Laraba a jihohi da aka san su da yanayi na zafi irin su Texas da Louisiana da Mississippi da kuma Alabama. Asibitocin da ke fadin Amurka na samun karuwan yawan mutane da ke neman kulawa daga cututtukan da suka shafi sanyi.
Daga ƙarshe kotun tsarin mulkin ƙasar Moldova ta dakatar da shugaban ƙasa Igbo Dodon daga aikinsa na wani ɗan lokaci saboda ƙin naɗa ministoci 7 da bai yi ba. Kotun ta ce sau biyu shugaba Dodon yana ƙin naɗa ministocin wanda ya wuce damar da doka ta bashi na lokaci ɗaya. Firaminista Pavel Philip, mai ra'ayin ƙasashen yammaci, shi ne ya gabatar da sunayen mutanen da aka so a naɗa ministocin, yayin da shugaba Dodon wanda ya fi ra'ayin aƙidojin Rasha ya ƙi ba da amincewarsa. Dodon ya kira hukuncin kotun na dakatar da shi a matsayin keta tsarin shari'a kuma abin nadama daga ƙasa mai tafarkin demokaradiyya. Kotun tsarin mulkin ta ce firayim minista ko kakakin majalisar dokokin Moldova ne za su iya naɗa ministocin yayin rashin shugaban a ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnatin jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya ta gargaɗe sarakunan yankuna na Numan da Demsa da kuma Lamurde da su gaggauta kawar da ƙungiyoyin matasa na 'yan banga da ke kafa shingaye a kan hanyoyin mota. Ga wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan gargaɗi dai ya ma biyo bayan wasu rahotanni da ke cewa yayin da ake kokarin maido da zaman lafiya a yankunan Numan Damsu da kuma karamar hukumar Lamurde da suka yi fama da rikicin Fulani makiyaya da kuma al'umma bace ma, yanzu haka ma akwai wasu kungiyoyin matasa da ke fakewa da sunan banga suna fidda mutane a mota suna yi musu kisan ɗauki daidai. Batun daga gwamnatin jihar ma ta ce ba za ta kyale ba. Da ke ganawa da manema labaran gane da wannan batu, gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrillah, wanda kuwa ya nuna kaɗuwar gwamnatin jihar dangane da wannan sabon lamari, ya ma gargaɗi sarakunan yankin ne da su hanzarta dakatar da waɗannan ƙungiyoyi ko kuma duk wanda aka kama ya gamu da fushin hukuma.
To maganar Numan nan yana da mana ƙure da gaske, kuma ba zai yiwu kullum ana yin abu ba a kama mutane da suka yi laifi a hukunta su. Rashin kama mutane nan shi yasa kullum akan yi saga abin da ya faru sai a dinga yi. Mutum ne zai iya kashe mutum amma ba za a iya kama mutane da suka yi wannan ba. Su yasa gobe kuma wani zai ce ai ba wani abu ni ma zan je in yi ramako. To yanzu shine muka sa hankali mu tabbata cewa ana bincike. Yanzu naje naga IG an tura daga Abuja ana bincike ke wannan karon, wallahi na rantsa baka duk mutumin da aka same shi da hannu wallahi za mu kama shi ko shi waye ne. Ba daidai bane, Allah ya hada mu ya kasance kuma mu zauna ba za mu fahimci juna ba. To ni wannan gwamnati yanzu bin ji Bature in office ne ba zan yarda ba. Dole ne a kama wanda suka yi wannan abu domin mai domin a hukunta su.
Akwai an banga da kantara hanya kan cewa sai a dauki mutum da.
To ai jiyan an kama mutane, an kama su, dole ne kama jama'an nan, dole ne duk wanda ya laifi dole a kama shi a hukunta shi kuma.
Ko a farkon makon nan ma dai sai da wasu kungiyoyin Fulani ma suka nuna damuwarsu dangane da abin da ke faruwa a yankin kisan dauki daidai da kuma sata shanu da ake yi. Alhaji Jawaji Isa na kungiyar Miyetti Alat da kuma Alhaji Abdul Ali na kungiyar Tabitar Fulaku sun kuma bayyana abubuwan da ke faruwa.
Abun da ake yi akan hanyar nan muna ji muna gani mutum yana cikin mota hanyar lafiya zuwa Tinno, akwai wanda suka yi gate in ba Fulani ya zo da mashin a kare mashin din a ja kashe shi. ya zo cikin mota a zare cikin mota din akai a kashe shi kuma gate din nan gwamnati ya zo da gate din nan suna banga don kulane muna kira da gwamnati a dubi wannan abu
bayan wannan an dade ana ta tsara mana shanu a kace su har lahira wasu kuma mu yi jinyar su da ko mun kama mutum mun kawo shi ga hukuma ba abin da za a yi mana da ko na biyu uku sai ka ganci abu ne na rikin tsaro indai gaskiya da gaskiya za a fada
ya mako dai zuwa yanzu tuni wasu al'ummo da rikicin ya shafa suka soma gyara muhallansu domin komawa to ko hanya Fulani makiya su ma sun shirya komawan Mafinda Umar Danburam shine ma shugaban kungiyar mai tiyar Lajun Arewa maso gabas yace ba za su koma to amma kuma
tarihi ya nuna da Fulani da Janjo sun zanna a nan kan bakin Benue nan kamin zuwan wuri a wurin banda yanku su kade muka samu a tarihi don haka ba mu ga yadda zamu bar wurin da mu bata tarihin mu ba muna kan hanya zamu koma inda iyayen mu da kakannin mu suke ya rage wa gwamnati ta sai da za ta yi ta kare mu
Mafinda Umar Danburam kenan dake ma zama shugaban kungiyar mai tiyar Lajun Arewa maso gabas Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ina kuke ɗan uwa na ku saurara yau Zambia. Waka ce za mu yi ta akan hada kan Najeriya.
To majalla gaida Ibrahim Abdul Aziz a jihar Niger kuma. Bayan zargin da ake yi wa sarkin Mina Alhaji Umar Faruk Bahago da yunkurin nada yaran sa mukamin hakimai wato su 30 gwamnatin jihar ta dakatar da wannan bukin da aka shirye yi a shekaran jiya Litinin ga Mustafa Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce tsoron barkewar tashin hankali ne yasa Alatilas ta dauki matakin dakatar da nadin wasu sabbin hakimai kimanin guda 30 da mai martaba sarkin Mina Alhaji Umar Faruk Bahago yasu nadawa a ranar Litinin din nan da ta gabata a wata sanarwa da babban sakataren ma'aikatar kananan hukumomi da masarautun jihar Alhaji Aqilu Musa Kuta ya sanya wa hannu ya ce gwamnatin jihar Niger ne da kansa ya bayar da umarnin dakatar da nadin sabbin hakiman saboda dalilai na tsaro Jibril Babayin dace shine kakakin gwamnatin jihar Niger ga karin hasken da yayi
amma dai mataki da aka dauka an dauka ne ba son kai bane an dauka saboda zaman lafiya saboda jama'a na Mina Emery da kuma zaman lafiya jihar Niger gabaki da kuma gwamnati ba za ta dauki mataki kawai nan tsaye ba kai tsaye kawai saboda son kai ba wannan matakin an dauka ne saboda shi sarkin ma a samu zaman lafiya saboda in aka yi wani abu da aka samu tashin hankali shi ma sarki ba zai ji dadi ba
to dama dai tun kafin gwamnatin jihar Niger ta dauki wannan mataki wasu ƴan asalin yankin masarautar ta Mina suka yi korafin cewar sarkin yayi gaban kansa wajen kokarin nada ƴaƴansa a matsayin sabbin hakiman a maimakon waɗanda suka gaji waɗannan masarautu Alhaji Awaisuwana shine yayi magana a madadin masu korafin
na kara amma a baro wanda ya gaji sarauta inda yake sarautan a kara mishi girma
shi sarkin Mina waɗanda ya kai suke sarauta a wurin basu cancanci su mulki wurin bane ko menene
ba a basu cancanci su mulki a wurin ba don ba shi babu wani gwari da yake wani gwari da yake
basu gada bane a wurin
basu gada a wurin ba
yanzu su wane ne sarkin ya ba
a wanda sarki ya ba shine ƴaƴan sarakuna na zauransa
wato ƴaƴan shi kenan
ƴaƴansa
to masarautar Minan dai ta mayar da martani akan hana ta nada sabbin hakiman da kuma zargin cewa sarkin yayi gaban kansa wajen kokarin nada ƴaƴan shi a matsayin sabbin hakiman Alhaji Ahmad Dogara da ke zaman Kane ga sarkin na Mina shine yayi magana a madadin masarautar
batun rantsarwa haka Allah ya so komai da lokacin sa kuma ka san gwamna shine chief security officer na state
akwai masu zargin ku bangaren sarki kun yi gaban kanku wajen nada hakiman nan ba ku duba cancanta ba shi sarki ya sa diyansa ne
a ba wai wani cancanta ba duk dan sarki ne kuma duk dan sarki ya gaji sarauta ai
Mustafa Nasiru Batsari murar Amurka daga Mina a Najeriya
Thank you.
Dalla a gaida Mustafa Nasir Batsari. Jama'a kada manta ana shan waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington yanzu ko karfe 12 ne da minti 15 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu ji fashin baki ko hasashen masana kan wannan sabuwar shekarar miladiya. Masarar assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya da kuma fatan Allah ya nuna mana farko da ƙarshen wannan sabuwar shekarar miladiya ta 2018 lafiya. Mun so mu yi amfani da shirin makon jiya domin mu yi bayani ga fatawar da Dr. Mansur Isa Yalwaye a bara a daidai wannan lokaci kan bayanan masu ilimin taurari. Yace wannan bayani ko hasashen ya saba koyarwar addinin Islama. Gashi kuma har Allah ya kawo lokacin sake gabatar da hasashen masu ilimin na bana. Idan Allah ya so cikin shirye-shiryen mu masu zuwa za mu ga ya masa dalilin mu na amfani da masu wannan ilimi. Kamar yadda muka saba a bana ma za mu fara ne da jin hasashen da Dr. Said Ahmed Dukawa masanin kimiyyar siyasa a tsangayar wannan karatu a Jami'ar Bayero ta Kano yayi ko yake gani kan yadda suke kallo ko hasashen abubuwa da ka iya faruwa a fannonin rayuwa daban-daban a cikin wannan sabuwar shekara.
To, babu shakka shekara ta 2018 na duba za ta zo da canje-canje a cikin aka kwatanta da 2017 ya ta ƙare. Sai dai wannan canje-canjen wato da za a iya shinan wato abin da ita mai kyau shi zai fi yawa ko kuma abin da ita matsala shi zai fi yawa ba har sai wata abubuwa sun bayyana tukunna wanda a 2018 wato in ma za ta fuskanci wani rikicin daban yake da wanda aka fuskanta a baya. Sannan ita kanta jam'iyya mai mulki ta APC wato ta ƙara 2017 akan wani irin yanayi na rashin tabbas yan jam'iyya kullum suna sa rai a naɗa su mutsamai sun kasa yin taron ƙasa abubuwa ga su nan taci da taci ba akwai jam'iyyar babu jam'iyyar ba a sani ba amma 2018 shi ne kakar zaben 2019 ce na bidda dole su tsaya su warware matsaloli su tsaya da ƙafa su tabbatar jam'iyyar ce su don haka wannan rashin tabbas ɗin da suke a 2017 ba su da damar yin su a 2018. Duk waɗannan za su iya baka hoton ne kuma zai faru a 2019.
Yan Najeriya kamar sauran ƙasashen duniya suna cikin waɗanda ke kukan ko kuma suke cikin halin niƙa su game da wato tsadar rayuwa. Akwai alamun cewa watakila za a samu sauƙin haka ne a 2018?
In aka ɗauki sunnar rayuwa dai shi ne dukkan da aka shiga tsananin sauƙi yakan biyo baya. Don haka tattalin arziki na duniya gaba ɗaya ya an sha wuya a 2017. Don haka akwai fatan a 2018 a samu sauƙi.
Dr. Luka ya kuke kallon nahiyar Afirka?
To, alhamdulillah nahiyar Afirka shi ne abin nan ne Najeriya hoto ce ta Afirka. Idan tattalin arzikin duniya gaba ɗaya ya inganta Najeriya Afirka ma za ta samun zaman lafiya da kuma ci gaba. Idan yaki da wato kashe-kashen hankula wato kokarin kauda yawan yaƙe-yaƙe da kashe-kashen hankula wato aka mai da hankali ya samu takaitattun sauƙinsa to za a samu sauƙi na rayuwa.
Kana ganin akwai tasiri da jam'iyyar Hamayya ko kuma jam'iyyar Hamayya za su yi a zaɓe mai zuwa a Najeriya?
Wannan ya danganta ga wa jam'iyyar siyasa jam'iyyar Hamayya ta tsayar a takara. Sannan kuma ya danganta ga yana irin jare-jaren cikin gida jam'iyyar APC ta yi.
Dr. Duka, kana ganin wannan abin da ake faɗan ana hasashen cewa shugaba Buhari zai takara kenan. Kana gani idan shugaba Buhari ba zai takara, kana gani al'amarin ba zai sake ba?
To, ya danganta shi ma idan ba zai takara ba, kuma ita. Idan wanda ita ka wanda zai iya nika wannan kawancen ne tsakanin Arewa da yankin Yarbawa. To har yanzu APC ce a gaban PDP. Amma in kuka sa wanda ba zai iya nika wannan kawancen ba, ya zama na ko Arewan ko bangaren Yarbawan in yanke sun koma PDP, to PDP za ta iya
shi kuma Malam Dalladi Abdullahi masanin ilmin taurari ga abin da ya hango a cikin wannan sabuwar shekara.
To akwai abin da ya shafi na faɗa akwai abin da aka kashe biyu a wannan sabuwar shekara ta 2018. To abin da ake gani shine akwai alif, wato harafin alif shine a farko. Shi wannan harafin alif yana magana akan kuɗi da kuma abin da ya shafi ilimi da malamai na addini. To yana wani matsala a cikin abin da ya shafi rigingimu tsakanin malamai na addini da kuma abin da ya shafi harkar 'yan kasuwa, shi ma duk alif ne ga can ya tafi ya haɗu da harfin jimin. To abin da yake nunawa a nan, 'yan kasuwa za su dan samu kuɗaɗe, wasu kuma za su darasa, wasu kuma za su motsa, wasu za su tashi. Sannan a ɓangaren masu mulki, shi ma ga shi mun samu harafin kafi, harafin kafin nan ga shi ya je can ya haɗu da wawun, saboda haka akwai wani rashin lafiya. Sannan ya fiye haɗu da harafin ha'i kafin, shi ba na cewar akwai asara da za a yi ta manya-manya mashahuran mutane 'yan siyasa ko sarakuna ko su manya-manya da ake takama da su haka. Sannan ga harafin kafin a wannan shekarar da ya haɗu da harafin zayin, to shi ma za a gamu da asara haka ko faɗuwar daraja ta manyan mata haka da suka shafi mashahurai da kuma masu riƙe makamai. To duk ana nuna irin wannan shi ma haka abin da ke nuna kenan.
To Malam Dalladi, kafin kai nisa ka yi maganan cewa za a samu maslaha tsakanin malamai, kana nufin tsakanin malaman addinin musulunci da na Kirista ko kuma tsakankanin malaman addinin musulunci waɗanda ba sa shiri ko kuma tsakanin malaman addinin Kirista waɗanda ba sa shiri da juna?
Tsakankanin malaman addini na musulunci.
Na'am.
Wanda ake rabuwa da raba-raba kamar nan yanzu ka ga muna da raba-raba kala-kala, akwai matsala ta harkar izala, ɗariƙa, shi'a, duka za a iya samun daidaito. A ɗariƙo ma akwai duk bambanci, akwai kadiriyya, akwai tijjaniya, duk za a samu harkoki da kuma akwai arusiya, duk ga su nan. Na kashabandiya, to duk za a iya samun matsala abin da ya shafi malamai a wajen wa'azi da wajen maslaha tsakanin junansu haka.
To kuma ka yi maganar cewa za a samu akwai wadata, akwai kuma rashi da sauransu, dama rayuwa ba haka take ba Dalladi, yau a samu gobe wani ya samu wani kuma ya rasa.
Haka yake, wannan al'ada Ubangiji ce.
Haka.
Tilka la yamunu dawulu abin nas. Haka Allah ya ce, yau gare ka gobe ga wanin ka. Kafin da ainihin gidansu ya bude. To haka samu haka shi ma ina nuna cewa akwai al'amar buɗewar abubuwa na kan shi ka dan tura, to harkoki za su buɗe, dama kuma wannan tsayuwar daga Allah ce ba wani abu ba.
Shugaba Buhari ne jam'iyyar APC mai mulki za ta tsayar takara a 2019 ko kuma wani mutum daban?
To a game da kamar abin da ya shafi harkar siyasa, shi Buhari shi APC za ta tsayar, domin saboda ga shi ya zo harfin wawi ne kuma ya zama sa a gidansa. To saboda haka wannan yana tabbatar da cewa shi za su tsaya, amma akwai wasu guda biyu a cikin su za su fito suna so.
A cikin jam'iyyar sa din?
A cikin jam'iyyar tasa.
Wane ne jam'iyyar PDP mai hamayya za ta tsayar ya gogayya da shugaba Buhari?
Wanda PDP za su tsaya da shi ne, shi ma yana da shigen tauraro irin na Muhammadu Buhari ko harafi irin na Muhammadu Buhari, kusan abu ɗaya ne. To amma da bambanci a nan, domin ga shi yana da harafin alif. Kuma bayan harafin alif ɗin ya tafi ya haɗu da ba shi ma, kamar yadda muka taɓa yi a kan Muhammadu Buhari waccan zaɓe ya 2015. To abin da yake nuna shi ne, duk binciken da ake a cikin harafai da sake da su ga su don guda 16 babu irinsa a ciki, kuma ya zama da kyakkyawar shaida. Shi kansa in dai sun fito da shi ɗin ya Muhammadu Buhari zai iya ganin ya shaidi shi zai iya ba shi, in dai ma ya ce a ce ma misali mai ci zaɓen. To ya fi iya ƙoƙarin da sun fito da mutum tabbatacce wanda yake kuma mutane za su so ba alimta za su ba. Abin da ake gani ke.
To, wannan mutum Atiku Abubakar ne ko ba shi ba ne?
A, bai kama da Atiku ba.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki a bundogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Can be maintained in our continent.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin demokradiyya a yau na farko a wannan sabuwar shekara. A madadin Dr. Sa'ida Hamid Dukawa da Malam Dallahi Abdullahi dukkansu a birnin Kano da Kibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan Isa Abu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To madalla a gaida Sahabu Ali Imam da tawagarsa. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice.
A jiya Talata ne shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa masu zanga-zanga Iran yana cewa wato daga ƙarshe sun dauki mataki akan gwamnatin Tehran maras adalci da gaskiya duk da cewa shugaban Iran ya zargi abokan gabar gwamnatin ƙasar da laifin tayar da mummunan zanga-zangar kinjinin gwamnati. Trump ya kafe a kafar Twitter cewa dukkan kudaden da tsohuwar gwamnatin shugaba Barack Obama ta bayi wa Iran a cikin wauta a matsayin wani bangare na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015. Wadda ta kayyade shirin nukiliyar Iran kudaden sun tafi harka ta'addanci da kuma aljihun wasu mutanen kawai. Kasar Pakistan ta nuna rashin jin dadinta ga zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mata a sakonsa na sabuwar shekara ta Twitter. Suna mai cewa ba za a dora laifin rashin nasarar da aka yi a Afghanistan akan Pakistan ba. Ranar Litinin ne Trump ya aika da sakon Twitter da ke cewa Amurka ba ta samun komai banda ƙarya da yaudara. Daga makudan kudaden da a cikin sakarci ta bai wa Pakistan tallafin sama da dala Amurka biliyan 33 a cikin shekaru 15 da suka gabata domin yaki da ta'addanci. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya maraba da kasashe shida sabbin membobin kwamitin waɗanda ba na dindindin ba. Sabbin shigar su ne kasashen Equatorial Guinea da Ivory Coast da Kuwait da Netherlands da Peru da kuma Poland. Waɗannan sabbin kasashen shida dai kasashen wato babban zauren Majalisar Dinkin Duniya su 193 ne suka zabe su don yin wa'adin shekaru biyu wanda zai ba su damar takarawa wajen warware batutuwan samar da zaman lafiya da tsaro a duniya. Tsananin sanyi da ake fama da shi a Amurka wanda ake ce ya halaka kalla mutane 9 a ƴan makonnin nan yana ci gaba da jefa mutane cikin mawuyacin hali. Kuma masana hasashen yanayi na cewa har yanzu ba a ga komai ba tukunna. Jiya Talata ne hukumar hasashen yanayi ta Amurka ta fitar da gargaɗin yanayin sanyi mai kankara da ta ce zai afka har jihohin Amurka 40. Kotun tsarin mulkin ƙasar Moldova ta dakatar da shugaban ƙasa Igor Dodon daga aikinsa na wani ɗan lokaci saboda ƙin naɗa wasu ministoci 7 da bai yi ba. Kotun ta ce sau biyu shugaba Dodon yana ƙin naɗa ministocin wanda ya wuce damar da doka ta bashi na lokaci ɗaya. Prime Minister Pavel Filip mai ra'ayin ƙasashen yammaci shi ne ya tabbatar da sunayen mutanen da aka so a naɗa ministocin.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu, sai kuma an jima da hantsi za a ji mu ɗauki da wasu shirye-shirye. Kafin mu yi sallama da ku, za mu miƙa ta'aziyya ga wakilinmu na jihar Maradin Jamhuriyar Nijar, wato Shu'aibu Mani, na rasuwar mahaifinsa Malam Shu'aibu Tinau wadda ya faru a jiya Talata. Sai kuma ta'aziyya ga iyalan gidan Baba Abbas a birnin Kumasingana na rasuwar Alhaji Yakubu Abbas, wanda an jima kaɗan da ƙarfe 10 na safe za a yi jana'izarsa a babban masallacin Juma'ar Kumasi. Allah ya ji kansu baki ɗaya da gabaki ɗayan waɗanda suka gabata gabaninsu. Yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Sarfila Hashim Gumal wanda ya shirya ya bamu umarni Solomon Abu, sai kuma injiniyarmu na wannan safe wato Jimmy Cook, Baba Yakubu Makeri ke sallama da ku, sai anjima.